أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بارك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك مدى ساكي سادوا وانما مسلاتي من البركة masallacin Abu Bakar Siddiq da ke nan Bukar Ari cikin garin Lafiya babban birnin jihar Nasarawa a wannan yammaci mai albarka na uku ga watan Zulhijja shekara na 1438 bayan hijirar Annabi sallallahu alaihi wa sallam, wanda ya daidai da 25 ga watan 8 shekara na 2017 a kalandar miladiya, domin ci gaba da tafsirin mu na Al-Qur'ani mai girma. Muna cikin tafsirin suratul Baqara, kuma har yanzu muna tafsirin aya na 188 a wannan sura. Haka za mu dora daga inda muka tsaya, da fatan Allah madaukakin sarki ya yi mana jagora. Kafin nan, kamar yadda muka saba, duk munasaba in ta zo mukan dan yi tambihi a kai, to Allah madaukakin sarki ya kaddara ga mu muna cikin goman farko na wannan wata mai alfarma, watan Dhulhijja, wanda hadisi ya inganta cikin Sahih Muslim daga Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma cewa Annabi alaihi salatu wassalam yana cewa, babu waɗansu raniku da ayyukan alkhairi suka fi soyuwa zuwa ga Allah madaukakin sarki sama da waɗannan kwanaki guda goma. Ibn Abbas yake cewa yana nufin kwanaki goma farko na watan Dhulhijja. Aka cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam, ko da jihadi ne don ɗaukar kalmar Allah, yace ko da jihadi ne domin ɗaukar kalmar Allah, sai fa mutumin da ya fita da dukiyansa da ransa, sannan bai dawo da komai daga cikinsu ba. Haka nan a wata riwayar ya inganta, Annabi ke cewa, babu raneku da suka fi girma ko falala, ayyuka suka fi karbuwa a wajen Allah, suka fi soyuwa a wajen Allah madaukakin sarki sama da waɗannan kwanaki. Kuma mun faɗi cewa akwai keɓaɓɓen ayyuka wadda Annabi alaihi salatu wassalam ya kwaɗaitar a yi, da waɗansu abubuwa da ya hana kada a yi a wannan wata. Waɗansu abubuwa ne ba a saɓani a kai, waɗansu kaɗan daga ciki malamai suna saɓani a kai. Abinda ba a saɓani a kai na farko dai shi ne azumi na ranar Arafa. Don haka abu ne wadda duk an yi ijma'i a kan cewa mustahabbi ne ai azumi ranar Arafa. Saboda haka muna ƙara tunatar da jama'a cewa ranar Alhamis insha Allahu shi ne zai zanto Arafa, kowa ya dage ya yi azumi. Sannan batun aikin haji, alhamdulillah, ma'amani ya tada dama sun riga sun tafi. Sannan abinda ya shafi yawaita hailala da kuma tasbihi da tahmidi, saboda a riwayar Imam Ahmad Annabi alayhi salatu wassalam ya ce, fa akthiru fihinna min at-tahmidi wat-tahlili wat-tasbih, ku yawaita yin hamdala da tasbihi da hailala a cikin waɗannan kwanaki. Shi ma wannan abu ne da malamai ba sa saɓani a kai cewa lallai a dage da yin waɗannan. Sai kuma abin da ya shafi idi, shima ba sabani kowa ya san ranar goma shine ranar Idi, kuma shima akwai ladubba da dama na Idi da ya dace musulmi mu kula da su. Mun shayin tambihi dangane da cewa mutum ya dage ya zanto ya samu wannan sallah din. Sallar Idi Annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba rasa ta ba, sannan ya kwadaitar da kowa da kowa ya fita irin kwadaitarwa din da in banda farilla babu yadda za a tsananta wajen kwadaitarwa haka. Wannan shi yasa kaɗan daga cikin malamai suna ganin farili ne. Da yake Ummu Atiya take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana umarni mu fitar da zuwa Idi, mu fitar da mata budurwai da abin nan magidanta har ma da wanda suke haila, wanda suke haila za su nisaci wajen sallah, amma kuma za su yi kabarbari da kabarbarin musulmi, za su shaidi alkhairi na wannan rana din. To kun ga abin da za a ce a fitar da kowa irin wannan, to kun ga kwadaitarwa na cewa a halarci wannan din ya kai makura. Sannan shi ma a ranar dai mai kokarin muraya sunnoni da rashin sani ya sa aka ƙaurace musu, shi ne wannan kabarbari a hanya in ana tafiya masallacin Idi ko filin Idi, tare da ci gaba da kabarbarin ma in an zo Idi. Mun sha bai cewa magana da ta hutu a fili ba a yin nafila a ranar Idi a filin Idi, in an je zama ake a ci gaba da wannan kabarbari din, sannan in liman ya zo a saurare shi. Hakanan ci gaba da abubuwan bukukuwa na wato ainihin sallah, wannan sallah biki ne na kwana biyar tun daga ranar Arafa har zuwa ranar Idi da kwana uku bayan nan. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira su'iduna ahlal islam, ya ce waɗannan ranaku ne na bukukuwan mu wato ainihin musulmi. Shi ma ba a saɓani a kan wannan cewa waɗannan su ne kwanaki na bikin babban sallah tun daga ranar Arafa abin yake farawa saboda wannan nasi na Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Su takbirat ɗin nan ba suna yankewa ba ne daga ranar Idi ɗin, ana ci gaba da yin su. Yaushe za a tsaya shi ne malamai suke saɓani, ko yaushe za a fara suna saɓani. Mun faɗi cewa za a fara ranar Arafa, mun rinjaye da zance ne daga cikin zantutukan malamai. Sannan bayan sallah kun san ana yin wannan ko, Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd, bayan kowace sallan farilla har zuwa ƙarshen ayyamu at-tashriq, wanda suke zuwa asuba, wanda suke zuwa ishan ta ko al-asr. Almuhim dai yana da kyau mutum ya lizinci waɗannan kabarbari din a waɗannan kwanaki, suna daga cikin abubuwa masu muhimmanci. Akwai abubuwan da ake da ɗan saɓani a kai, wanda masail ne dalilansu suna ɗaukar a yi saɓani ɗan, don haka ba abu ne da za mu zafafa ko wani ya ce shi ra'ayinsa dole kowa sai ya bi ba. Ina jawo hankali a kan wannan saboda abin ya ɗan fara zafi nan ƙasanmu, kuma ba abin mamaki ba ne waɗansu daga cikinku sun san mas'aloli ɗin. To amma kamar kullum yadda na sha faɗa muku, mas'ala ta ijtihadi ba zafin kai a kai, kana da dama ka ɗauki wanda ya farin jaya a wurinka a matsayinka na malami ko ɗalibin ilimi, amma ba ka da dama ka ce wani in ya ɗauki ɗaya ra'ayin kuma ya yi fasikanci ko ya yi jahilci ko ya yi bid'a. In ka yi haka, to abinda kake abinda ake gudu ka faɗi a ciki, kuma shi ke nuna jahilci a gare ka, ko kuma ƙarancin ilimi da rashin fahimta. Daga cikin waɗannan matsalolin akwai abin da muka kwadaitar da mutane a kai na yin azumi na waɗannan kwanaki guda tara ɗin ko, saboda hadisi cewa ɗaya daga cikin matan Annabi alaihi salatu wassalam ta hakaito haka ɗin, sannan cewa Annabi alaihi salatu wassalam ma yana yi. To akwai hadisi da ya fi wannan ƙarfi, hadisin Aisha take cewa ita ba ta taɓa ga Annabi alaihi salatu wassalam yana yin wannan ba. Don haka aka samu saɓani, ba ma baki bane ku ji wasu malamai suna cewa hadisin can bai inganta ba. wannan ya fi shi karfi, ko abinda muke gani hadisin ya inganta, ko malamai suna hada tsakanin wancan hadisin da hadisin Aisha din, cewa wannan din ana nufin wanda ke aikin haji ne, ba zai yi wannan azumin ba, amma wanda yake mazaunin gida. Sannan kuma ta ce ba ta taba sani ba, wadansu sun sani, to kaga ai babu tunda ba za su yi ƙarya ba, kuma ya inganta sun faɗi haka din cewa kana iya akwai lokacin da yayi, akwai lokacin da bai yi ba kenan, in ko yayi abu ya zama sunna. Sannan akwai matsala ta biyu, ita ce matsala na kamewa daga aski da yanke farci bayan ga mutumin da yake da nufin yin lahiya, shi ma wannan matsala ce ta sabani. Akwai shahararrun maganganu guda biyu, sannan akwai wata magana ma ta uku, shi ne cewa wannan shi ma batu ne na hadisi guda biyu, hadisin Ummu Salama, wanda da shi muke ta ambata cewa Annabi alaihi salatu wassalam yana cewa duk idan watan Dhulhijja ya shiga kuma ɗayan ku yayi nufin yayi lahiya, to kada ya taɓa wani abu na gashinsa ko na farcinsa har sai yayi lahiya. To wannan hadisi yana cikin Sahih Muslim, don haka magana akan ingancinsa inda al-jumhur ya tabbata kenan. Akwai ɗan kaɗan daga cikin malamai da suke gani akwai ɗan matsala a hadisin, idan ana saɓani shin marfu'i ne zuwa ga Annabi koko a ya tsaya ne zuwa ga ita Ummu Salama. Ma'ana dai akwai ɗan magana akan wannan ya jawo saɓani. Akwai hadisin Aisha da take faɗin cewa Annabi alaihi salatu wassalam ya tura hadayensa shekara nasara, lokacin da ya tura sinna Abu Bakar ya tafi a matsayin Amirul Hajj, shi ya tura hadayensa, ta ce bayan nan babu wani abu wanda ya haramta gare shi cikin abin da yake haramta ga mai aikin haji har aka yi lahiya kenan. To sai malamai suka rabu gida biyu dangane da waɗannan hadisai, ne waɗansu suna soke wancan hadisin su ce kaza kaza, saboda haka babu abin da yake haramta ga mutumin da bai ihrami ba, ko da yayi nufin lahiya zai iya yanke fassarinsa ya yanke abin nan aski. Waɗansu kuma suke tafiya akan wancan zahirin hadisin, sai su yi ƙoƙarin haɗa tsakaninsa da hadisin Aisha da waɗansu fuskoki wanda malamai suke ambata, kuma suna ɗaukansa a matsayinsa na zahirin hani da Annabi ya ce haramun ne, shi ne mazhabar da dama, mazhabar Hanbaliya ne da Imam Ahmad. Sannan akwai kuma jumhurin malamai da suke gani haɗa tsakanin wannan shi ne a ce yin wannan makaruhi ne. To waɗannan zantuntuka ne wanda na farkon bai shahara a cikinmu ba, cewa ba komai. Na biyu ɗin shi ne abinda yake a littattafan wannan mazhaba, wanda waɗansu sun sani da dama ba su sani ba, saboda haka an daɗe in lokacin sallah ya zo ana yanke farce a yi askin idi, sai daga baya da aka fara shahara wannan mazhaba ta Hanabila da dama kuma suna amsawa, yanzu kuma rikici ya dawo ana ta abin nan. To abinda nake faɗa dai shi ne cewa ba abu ne da za a zafafa a kai ba, ba abu ne da za ka ga cewa duk wanda ya ɗauki ra'ayin da ya saba naka ka tuhume shi da bid'a ko da kyamar sunna ko da yaƙi da sunna ba. Wannan abu ne wanda akwai ihtimal na saɓani a kai. So wannan kenan dangane da abubuwa guda biyu wanda suka fito sosai da ake saɓani a kai. Waɗansu abubuwa wanda ake maganganu a kai, so da dama ne ba na magana a kansu, saboda abubuwa ne ƴan ƙanana wanda in mutum ya ko a lokacin karatu in an yi su ya wadatar, ba abu ne wanda kowane shekara za a na maimaita su ba, domin so da dama suna raba kan al'umma ne, ba suna haɗa su ba ne. Irin su banne ya fi falala tsakanin waɗannan kwanaki goma da kwanaki goma ƙarshe na watan Ramadan da sauransu, za ku ji na daɗe ban yi magana akan wannan ba, saboda juz'iyat ne wanda ba dole sai an shagaltar da mutane ba. Abinda ya dace mu shi ne wannan da muke ta yi waɗannan kwanaki ne masu falala, ka yi aikin alkhairi a cikinsu, dage kowane irin abu wanda ka sani na alkhairi ne, yi gwargwadon iyawanka a cikin waɗannan kwanaki guda goma. Allah madaukakin sarki ya ya babu daman yin wadannan ayyukan kuma ya karba mana. Dan haka zamu shiga inda muka tsaya a tafsiri daga inda muka tsaya mu daura bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكم كامل تأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون.
نعم الله مدوك ينسركي أنا شوى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل كدكو شي دوكو ينكو أتكاننكو تهنية دبتداشي با وتتهنية da cike ta barna wa tudlu biha ila al-hukam kada ku iso da wadannan dukiyoyin naku zuwa ga mahukunta litakulu fariqan min amwali an-nas domin ku ci sashe na dukiyar mutane wa antum ta'lamun al-hali kuna sane da cewa yin haka dan kuskure ne yin haka dan sabo ne litakulu amwala nashi bil ismi ko domin ku ci dukiyar mutane da sabo wa antum ta'lamun alhali kuna da masani akan haka. Mun fassara wannan ayar zuwa fadin Allah madaukakin sarki wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Allah madaukakin sarki yana cewa wa tudlu biha ila al hukam, wannan wawu anan malamai suna fahimtar ta hanyoyi guda biyu. Generally akwai wanda suke gani wannan wawu dan wawu sai ta'affaf kenan, afafi ne akan la ta'kulu kenan, kamar cewa ake wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wala tudlu biha ila al hukam kenan, hani ne akan abubuwa guda biyu, kada ku ci dukiyoyinku ta hanyar haram, sannan kada ku dauki dukiyoyin nan ko kaiwa shuwagabanni shi ma dai dan ku shi dukiyar mutane ta hanyar haramun. Magana na biyu wanda suke gani wannan wawu ne wawul ma'iyya ce, wawul ma'iyya mana kada ku yi wannan tare da wannan, kada ku ci dukiyar mutane ta haramun kuma ko dauki dukiya ko ba shuwagabanni, mana kada ku yi wannan alhali ta hanyar wannan, kada ku yi wannan ta hanyar wannan, kamar inda ake cewa mana kar ku gwamu tsasu a waje guda, kamar inda ake cewa la ta'kul as-samak wa tashrab al-laban ko la ta'kul as-samaka wa tashrab al-laban, ana nufin karka hada su ne ko, haka nan inda yake cewa la tanha an khuluqin wa ta'ti mithlahu arun alayka idha fa'alta azim, kada ka hana wata dabi'a kuma alhali kai kana yin wannan dabi'a din. So wannan shine ihtimali guda biyu da malami suke ambata dangane da wannan wawu din. Anan wannan yakan bayar da kuma shi ma tafsiri guda biyu ma wato ainihin wannan aya din, za mu yi bayani akan sa. Wa tudlu al-idla'u, asalin al-idla'u kamar yadda al-tabari yake faɗa shine ka jefa guganka cikin irijiya, irsalu rajulu dalwa, ka tura guga a cikin wato ainihin irijiya ya zanto sababi na samun ruwa a gare ka. Saboda haka daga baya duk abin da zaka faɗa kai iso da shi don cimma wata bukata ana ce masa idla. Hakan ce abin da na farko din shine a cikin suratu Yusuf, waja'at sayyaratun fa arsalu waridahum fa adla dalwahu, kaga fa adla dalwahu ya tura gogansa kenan, ya sake gogansa cikin rijiya din. yana amakon ya dibo ruwa sai annabi Yusuf ya kama wannan guga din ko sai ya fito ya ce qala ya bushra hadha gulam mutanen da suke tare da shi ya ce albashirinku nayi tsantuwar da to wannan shine asalin addalu sannan daga al-idla sannan daga baya ana amfani da shi duk wani abin da zaka yi iso da shi duk wani abin da zaka ko zaka fada ko zaka bayar domin biyan bukatarka wani lokacin ko ra'ayinka ma in zaka fada domin biyan wata bukata ko samun wani bukata ana kiransa idla ana cewa ne adla bi ra'ayhi ya bayyana ra'ayinsa mun gane ko duk wani abin da zaka dauki shi a matsayin sababi don yin wani abu ana kiransa al idla wa tudlu biha ila al hukam shine yin iso Allah na sha wala tafsirin farko dan mana anan wala tudlu biha ila al hukam kada ku yi iso da dukiyoyin naku ila al hukam izuwa ga masu hukunci masu hukunci ya shafi duk wani wanda ake zuwa wurinsa domin warware matsala tsakanin mutane guda biyu masu husuma kenan alƙali ya shiga ciki kenan shugaba sarki ya shiga ciki ko uba a gidansa dangane da ƴaƴansa dangane da matansa ya shiga ciki mana duk wanda mai yanke hukunci tsakanin waɗansu mutane to Allah yana cewa kada ku yi iso da dukiya izuwa ga waɗannan mutane li ta'kulu fariqan min amwalin nas domin ku ci wani sashe na dukiyar mutane muka dauke shi a wannan fassarar kaga kenan yana hana abinda ake kira rashawa ne kenan yana hana cin hanci kada ka ba wani mai hukunci wani abu domin hukuncin da zai maka ya zanto ka ci riba akan wannan hukunci din duk wani abin da zaka bayar ka kawar da hankalin mai hukunci domin kai ka samu wata riba dangane da wannan hukuncin ko ya kawar da gaskiya ya juyar da hukuncin ya dace da abin da kai kake so shine abin da Allah madaukakin sarki yake hani ana kuma wannan kun ga shine rashawa to wannan shine tafsiri guda da malamai suka yi akwai tafsiri na biyu wanda Abdullahi ibn Abbas yayi ma wannan aya din kuma shine tafsirin da la ku samu irin su al-Imam Ibn Kathir suka ambata shine cewa ya zanto kana da wani abu na haƙƙin wani mutum a hannunka amma sai ka ki bashi in ya neme ka sai ka je wajen alƙali ko shugaba kai dabara ta yadda zaka ci wani abu na wannan dukiya din mutum ya baka ajiyan kuɗi babu shaida ranar da ya zo ya tambaye ka ina ajiyarsa sai ka ce ai baka bani wata ajiya ba kafin ya yi wata kai sai ka kai ƙara wajen hukuma ka ce ga kafa kai da kayanka wani ya zo yana cewa na shi ne kaga kenan za a yi maka hukunci cewa wannan naka ne tun da a hannunka yake kuma shi ba shi da shaida alhali kai ka san cewa dukiyar nan na shi ne kaga ka ci dukiyar wani kenan ta hanyar mayar da wannan abin a zahiri halal a wajenka saboda shugaba ne ya tabbatar maka da shi a sakamakon ya ga wannan dukiyar a wajenka alhali ba naka ba ne ina ba ta kun gane so wannan shi ne tafsiri na biyu da malamai suka yi dangane da waɗannan wannan ayan wa tudlu biha ila al-hukam waɗansu suna rinjayar da wannan kamar irin na farko ɗin irin su al-imam ibn Atiyya irin su al-Qurtubi irin su al-Tahir ibn Ashur suna rinjayar da wannan tafsiri ɗin al-Sheikh ibn Uthaymeen yana cewa abubuwa ne guda biyu da za su haɗu saboda haka babu buƙatar cewa a rinjayar da wannan akan wannan duka abubuwa ne guda biyu wanda Allah madaukakin sarki yake hani akan su. Dukiyar wani yana wajen ka, ka kai shi ƙara domin ka ci dukiyar. Ko kuma husuma ta hada ka da wani, ka je ka dauki dukiya ka ba alƙali domin ka kwace dukiyarsa, domin yayi ma hukunci wanda zai dace da abin da kai kake so, ma'ana bayar da rashawa kenan. To kowanne daga cikin waɗannan abubuwa ne da Allah madaukakin sarki ya haramta, kuma wannan ayat ta kunshe su duka biyu din. Da Allah madaukakin sarki ya ce wa tudlu biha ila al-hukam, sawa'un muka dauke shi a fassara na farko ko fassara ta biyu, wannan ai zikru al-khass ne ba'da al-'am, saboda yin haka din cin dukiyar mutane ne bil batil shi ma. Saboda haka da ya ce wala takulu amalakum bainakum bil batil, ya gane duk wani nau'i na cin dukiya ta hanyar harama. Amma sai sake ambatan rashawa, ko sake ambatan zuwa wajen shugabanni don cin dukiyar mutane, sai Allah ya keɓe wannan da ambato shi ma ya yi hani a kansa. Kaga wannan khas ne ba'da al'am, ana yin haka ne don a nuna mahimmancin shi wannan dan. A nan al-Tahir ibn Ashir yake cewa Allah madaukakin sarki ya keɓance wannan ne li'anna hadhihi shadidatu shana'a jami'a li muharramatin kathira, yace saboda wannan din surar muninta ya kai yayi tsanani sosai, kuma ta game haramun da yawa. Kuma domin a nuna cewa shi mai bayar da rashawa mai sako ne, duk da cewa shi bai ci wani dukiya ba, abinda yayi shi ne ya ciyar da wani ne dukiya, ko ba haka ba? Wanda zai bayar da rashawa, ai kaga bai ci dukiyar ba, ko tukunna? Yana bayarwa lokacin yana ciyar da wani ne. To shi ma ciyar da wani ko da kai baka ci ba, shi ma wannan haramun. Waɗansu malamai kuma suke ƙara bayani kan cewa kasancewar rashawa abu ne wanda ya shahara a cikin mujtama ɗin jahiliya a wannan lokacin, shi yasa Allah madaukakin sarki ya keɓe shi da ambato. Kuma akan faɗi tarihin yaushe aka fara karɓar rashawa, wannan wadda tarihi ne da malamai suke ambata. A lokacin Laraba an yi mutane wadda suka shahara da cin rashawa, kuma an yi masu hukunci wadda suka shahara da ƙin karɓar rashawa. Yadda ko ka ba su rashawa ba za su karɓa ba, za su yi maka hukunci daidai wa daida. Almuhim akwai wannan barna ɗin, nau'i ne na cin dukiya na haramun da ake yi a zamanin jahiliya, da musulunci ya zo sai ya yi hani a kai. Al-Tahir ibn Ashir yake cewa ihtimalin farko da na ambata cewa wannan ayat tana nufin rashawa ne, yace to wannan abubuwa kamar haka za su shiga ciki. Bayar da wannan rashawa ɗin Allah yana haramta shi. Na biyu, tahrimu irsha'il hukam li akli amwalin nasi bil batil. Na biyu ko na uku, yana nuna cewa shin wato hukuncin alƙali, kamar da za mu zo mu bayani hukuncin alƙali a sakamakon abin da ka bashi bai canza gaskiya. أن قضاء القاضي لا يغير صفة أكل المال بالباطل. حكنا ينانوني أكن شيوا حرام ني أي ذال تيتكي هكون شيو كودا بابا يدر شوابا. حكنا ينا حرمتا راشوا دن سبو دمي ينا كون شد تنزا قسكيا shi kamar da na gaya muku shi yana rinjayar da wannan, yana faɗin cewa abin da ya sa ya rinjayar da wannan saboda ya kunshi waɗannan abubuwan gaba ɗaya. Amma a ihtimalin farko abu daya kunsa ko biyo kada ku ba masu hukunci dukiyan ku domin ku ci dukiyan mutane da da barna to zamu fito da wadannan filla filla mun zo bayani akan fa'idodi da hukunci hukunci da zamu dauka daga cikin wannan ayata litakulu Allah yake cewa tudlu biha ila al-hukam litakulu fariqan min amwalin nas kada ku bayan da rashawa litakulu a tafsirin farko din Allah yace ku kuma tafsirin farko wala taakulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukam litakulu ana ibnu husaymin nake cewa wani mutum zai iya tunanin cewa ya za ce kada ku ci kuma a sake ce dan ku ci ana hana ku ne kada ku ci saboda wata illa illa kuma ita ce kar ku ci amma mai ta abu guda ai yace wani yana iya yi itirazi da wannan yace ya za ai haka sai yace to amsar da za a bayar dangane da wannan shine lamun na li taakulu din nan ba lamun ne na ta'lil ba ba lamun ne na bayanin illa ko ko hikimar hani din ba lamun ne na bayanul aqiba cewa an kun yi haka to karshen lamarin shine zai kai ku zuwa ga cin dukiyar mutane bil ismi da sabo idan ka dauki dukiya ka kaiwa mai hukunci domin ya canza hukunci akan dukiyar mutane kaga in yayi wannan ayatar da na gaya maka karshe abinda zaka ci to ka sani fa zaka ci dukiya ne na sabo shi ne abinda muka faɗa dazu cewa kenan hukuncin mai hukunci bai canza haramun bai mai da haramun halalun shine ma maksudin maimaita bil ismi anan wajen kamar yadda wadansu malamai suka ambata sai ce wannan shine dalili ana wa tudlu biha ila al-hukami litakulu fariqan min amwalin nas ina aka ce fariq shine sashi yawanci al-fariq shine bangare da ya rabu da saura shi kiransa al-fariq to shin wani bangare na mutane saboda na dukiyar mutane saboda ai lokacin da zaka kwace dukiyar nashi kaga ka raba dukiyar nashi daga daga wani bangare ko ka mai da shi wani bangare kaga akwai fark ma aiko raba dukiyar da aka raba shi da ƴan uwansa shi ake kiran safari duk wata jama'a da ta aka ware ta daga sauran jama'arta ita ake kira fariq so li ta'kulu fariqan min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun at-tahir ibn usaymin yake cewa wa sumiya fariqan li annahu yufraqu an ghayrihi fa hadha fariqun min an-nas ya'ni ta'ifatun minhum iftaraqat wa infasalat li ta'kulu fariqan min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun na Allah madaukin sarki ya ƙara bil ism ko kuma kafin nan anan ibn usaymin yake cewa wani yana iya ce a me yasa Allah madaukakin sarki ya nasi akan bangare ne kawai ai wani yakan iya kamar misalin da na bayar dazu wani yakan iya kai ƙaran wani don ya ci dukiyarsa gaba ɗaya ba sashen dukiyarsa ba to me yasa anan aka yi nasi aka ce bangare na dukiyar me yasa ba ce li takulu amwalan nasi ba kamar yadda asha aka ce wala takulu amwalakum ko amma anan sai aka ce li takulu fariqan ku ci wani bangare me yasa wani bangare kawai in sun ci gaba ɗaya fa shine sai ke cewa ai za a yi bayar da amsa akan wannan tunanin in kai ta hanyoyi guda biyu hanya ta farko annahu law akala jami'a malil mudda alayhi lam ya'kul jami'a amwalan nas da zai ci dukiyar mutumin da ya kai karansa gaba ɗaya ai ba dukiyar mutane gaba ɗaya ce ba ai Allah ce ai li takulu fariqan min amwalin nas sashe daga cikin dukiyoyin dukiyoyin mutane don ka ci dukiyar mutum gaba ɗaya ai baka ci dukiyar mutane gaba ɗaya ba kaga saboda haka har yanzu dai fariqin ne kenan yace wannan ita ce hanya guda na bayar da amsa akan wannan in yazo maka kwakwalwa yace abu na biyu أنه إذا كان النهي عن أكل فريق من أموال المدعى عليه فهو تنبيه بالأدنى على الأعلى. أم فديوان أني تنبيها بالأدنى على الأعلى أم فديوان أبو كتان أنشي كدكي أنا نفهم ميكينا سما دهك شمام موناني kada ku ci kadan ballantana ku shiga ba daya, kada ku yi haka in kuna son ku ci kadan. To me yake nufi? Yanzu za ku ci duka ai hanin ya fi kenan ko bimbabi aula. To shi yasa Allah madaukin sarki ya ambaci fariqanan bai tsaya kawai akan yace litakulu amwalan nashi ba, sai Allah madaukin sarki shi litakulu fariqan min amwalin nasi بالإثم وأنتم تعلمون نفهمك شو قارم بالإثم أنا دومي يقارا تبتر لشيوا خودا كاسا مداما أكان أبوكي غصومك حركة دوكي أنسا تو كساني فشيوا وانا دوكي السابوني هريان زو خودا القاليني يا حكم تشيوا أبن ناكني سأنا الله يشكدو كوي حكا وأنتم تعلمون الهالي كنا سني kuna sai shi ma wannan abane da ake kara fito da shi ake ambata domin a nuna muni wannan abun saboda mutumin da zai ci haramun bai sani ba kun ga da dan sauki sauki ai ko amma mutumin da yana zane cewa abun haramun ne kuma yaje ya ci to wannan munin aikin sa yafi girma ya kai makura shi yasa Allah madaukakin sarki ya ambaci wannan din. Akwai fa'idodi da malamai suke dauka a karkashin wannan aya din. Abu na farko, wannan aya tana tabbatar da alfarmar dukiya a musulunci. Da ai wannan ayar da iranta malamai suke istinbatin abinda suke kira daruratu hifdhil mal a cikin ad-darurat al-khams. Malamai suna cewa akwai waɗansu maslahohi don kullallu manya-manya guda biyar wanda shari'a ta zo domin ta tabbatar da su da ba su kariya. Maslaha farko addini, na biyu rayuwa, na uku wato zuri'a da dangantaka, na hudu dukiya. Ok, na hudu hankali, na biyar shine dukiya, wannan shine الضرورة الخامسة مثل الضرورات الخمس. شن دوكير وني باترد حكي بهرامني لاك دوكيا ابنيني الفرما اما سلمشي شيسا انا سن قوائي تاشي نيما غرغدن اياوانسا غرغدن قربانسا كما تحنيا تحلال وشيسا كبودي حنيوهم برجيك اما كما تعملون فقيوانا ابايا شوا حنيوهين حلال سنفيرون shi yasa masu ba a fayyace su dalla dalla dan suna da yawa. Ana faɗa maka waɗanda suke haramun din ne ba su da yawa, domin in ka guje su sauran ka je ka yi ta yi kawai an baka wato ainihin dama na wannan din. Saboda haka wannan aya ɗaya ne daga cikin ayoyin da suke tabbatar da wannan, kamar yadda Annabi alaihi salatu wassalam ya faɗa a cikin hadisin Bukhari da Muslim a khutba ɗinsa na Hajjatul Wada'a, yace inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram. Yace ku sani cewa jininku da dukiyoyinku da mutuncinku haramun ne a kanku, wato ɗaya ya zubar da jinin ɗaya, ɗaya ya ci dukiyar ɗaya, ɗaya ya ci mutuncin ɗaya, wannan haramun ne. Allah madaukakin sarki ya saka waɗannan abubuwa guda uku alfarma, sai ce ka hurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi shahrikum hadha, kamar alfarma da Allah madaukakin sarki ya yi wa garin nan naku, kamar alfarma da Allah madaukakin sarki ya yi wannan rana, rana Arafa. Saboda haka wannan abu guda kenan da wannan aya take tabbatarwa, hurma din dukiya, sannan da haramci na cin dukiya ba tare da haƙƙi ba, shine tahrimu aklil mali bil batil. Sannan sai abu na uku ko na biyu shine cin rashawa. Wannan ayar a ɗaya daga cikin tafsiri ɗan wanda Tahira shi ne ke cewa ma nassi ne akan haramcin rashawa. Annabi alaihi salatu wassalam ya tsinewa mai bayar da rashawa da mai karbar rashawa da dan sako abin da rashawa ar-rashi wal murtashi war ra'ish la'ana Allah ar-rashi wal murtashi war ra'ish mai bayarwa da mai karba da kuma wanda ke kai kawo tsakanin mai bayarwa da karba din shine ar-ra'ish annabi alayhi salatu wassalam ya ce wannan Allah ya tsine shi to shi yasa duk lokacin da cinikayya na kasuwanci ya shudu da wannan din to ana samun zarewa albarka a cikin kasuwanci din sannan tattalin arziki zai gurbace zai lalace kasanmu abinda ya jawo mana gurbacewar tattalin arziki da dankwafa matattali shine wannan maganar rashawa din bribery and corruption ta yadda mu'amala tsakanin hukumar gwamnati da wata hukumar ma sai an sa rashawa in ka je wani abu da za a yi maka ba za a yi maka ba sai ka bayar da wani abu in baka bayar ba sai dai ka rasa wannan abu din duk waɗannan wannan haramun ne kuma an tsine mai yasa anan dangane da rashawa malamai suna ambatan hukunci hukunci da dama kana iya wanda yake kowa yake yana tambaya akai shi ne idan abu kai ka san haƙƙinka ne kana san ka bi haƙƙinka da domin ka samu sannan ga wani shi ya tsaya cewa in baka bashi rashawa ba ka bashi wani abu ba to zai zauna akan wannan abin ya danne kai ka san haƙƙinka ne ba za da nan shi kake ne ba to shin anan yaya za a yi kai kana buƙatar wannan haƙƙin naka kuma wani ya ce sai ka bashi rashawa anan in ka bayar kai kana da uzuri akwai uzurin da shari'a za ta yi ma saboda in baka samu wannan haƙƙin ba za ka cutu sai ka bayar da wani abu ba wai dan azalunci wani ba wanda mun faɗa muku daga cikin abinda annan ayat take nuni cewa yin hukunci da zalunci haramun ne bayar da rashawa ko da baka ci ba haramun ne haka nan kai ka karɓa ma haramun ne to anan malamai suna dan sabani da dama suna cewa a irin wannan yanayi musamman in kana buƙatar wannan haƙƙin naka ta yadda za ka cutu a dukiyarka ko a rayuwarka ko wani abu in baka samu wannan haƙƙi ɗin ba to kana iya bayar da wannan abin ba ka so ya zama maka tilas ne anan ka zama muftar cikin lalura kenan sai ka bayar domin ka karɓi haƙƙinka wannan da dama daga cikin malamai suna fatawa da halaccin wannan amma in ba haka ba to in kai ka shiga cikin wannan haramci kuma ka shiga cikin wannan tsinuwa da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yi haka nan wannan ayat tana nuna cewa hukuncin mai hukunci idan shi ya yi ba tare da sanin ku waɗanda kuka kawo hukunci idan masu husuma guda biyu suka zo wajen mai husuma kowa ya kawo dalilinsa sannan shi ya yi hukunci bisa abin da ya bayyana gare shi idan ya yi kuskure a nan ya ba wanda ba shi ne mai haƙƙi ba sai ce shi ne mai haƙƙi sakamakon dalili da ya ba shi to shi bai yi laifi ba shi wanda ya zo ya yi zaƙin baki ko ya bayar da rashawa a ta wani hanya wadda shi mai hukuncin bai sani ba shi ne ya yi laifi hadisi ya inganta annabi alaihi salatu wassalam yana cewa ni fa mutum ne kamar ku kuma kuna yin husuma izuwa gare ni tana iya yiwa wani daga cikinku ya fi iya zaƙin baki ya fi iya lauya wajen yin bayanin hujjansa sai in zartar masa da hukunci gwargwadon abin da na ji daga gare shi sai ce duk wanda na yi masa hukunci da dukiyar wani wanda ya san ba na shi ba ne to fa inna ma ya sani ina ba shi yanki ne na wutar jahannama in ya ga dama ya ci in ya ga dama ya bari ma'ana idan kai dabara kaci dukiyar wani a gaban shugaba ko a kotu saboda ka dauki lauyoyi sun iya bayar da hujja in an yi wannan aka tabbatar maka da wannan abin shi alkali da yi wannan kawai saboda kallon hujja ba shi da laifi ina ba ta kun gane saboda alkali yana hukunci ne da zahiri da abin da ya bayyana a gare shi anan shi ma malamai suka kawo matsaloli da dama ɗaya daga ciki shine yaya idan shi alkalin ya san mara gaskiya din mai karfin hujja din shine mara gaskiya ya sani ta wani hanya zai hukunci da wannan kan wannan su malamai suke cewa matakar ya sani to kada ya hukunci ya dauki ya dauka karan kuma yake cewa ya tura zuwa wajen wani alkali wanda bai da masaniya akan mas'ala din sai ya je shi ya zanto shaida a wajen wancan alkalin domin a tabbatar da gaskiya kun gane yawa amma matakar kasan wane ba shi da gaskiya amma dai ya yi baki ko yana da lauyi wanda in an zo ne zaka bi zahirin shari'a to zai yi galaba akan mai gaskiya din to kai karka yadda kai hukunci din ka kai wani ka tura shi zuwa wani kotu haka ne su malamai suke fada to in ma kai haka din dai zahiri haka nan kaga abinda shari'a bata kallafa maka kai alkali ka je ka bi dalili ba shi mai kara ko masu husuma su ne aka kallafa musu su kawo dalili su fada maka kai kuma sai ka duba wanda ka ga daidai sai ka bashi wato ainihin hukunci abu na gaba wannan ayat tana tabbatar da cewa hukuncin alkali wanda yake na kuskure ne duk da cewa shi ba zai samu laifi ba idan ya yi shi bisa dalilin da ya shigo wannan hukuncin da zai yi cewa wannan dukiyar taka ce alhali kai ka san ba taka ba ce to hukuncin alkalin bai mayar da dukiyar ya zanto halal shine abin da wancan hadisin yake nunawa kuma shine abin da wannan ayar ma ke nuni akai shi yasa yace li ta'kulu fariqan min amwalin nasi bil ismi wannan magana a dunkule haka nan malamai sun yi ijma'i akai sai dai wajen tafsilin ta akwai inda Abu Hanifa ya saba wadansu su ce matsalar inda shi ya saba shine duk wani tsarin cinikayya wanda yake da farko yake da karshe idan har aka zo aka yi wannan to ya inganta zahiran wa batinan manan zahiran wa batinan shine kaga a zahiri wanda shine maganan kowa da kowa din kenan ko hukuncin alkali ya baka ya zama naka amma batinan bai zama naka ba dan Allah zai maka hukuma akai a ranar tashin alkiyama to shine suke bayar da yake bayar da misalin wannan ne kaida ita ce magana ta daidai ba mu da lokacin da zamu ci gaba da bayani akai misalin da suke bayarwa shine mutum ya zo ya yi iddiai wa mace cewa wannan matarsa ce cewa ya aure ta alhali bai aure ta ba sannan ya je nemi shaidu na zur ya kai ta kara kotu ya ce matarsa ce kuma take gudunsa shaidu suka zo suka shaida cewa eh matarsa ce ya halatta ya kwanta da ita hidima alkali ya tabbatar cewa eh matarsa ce saboda mai alkali shaidu suke ke bukata ko ga shaidu kuma an samu sun ce lallai mun shaida an daura aurenta da shi kaga ai an kware ta saboda haka yaya za a yi kaga wannan akan ne yana da farko ai yana da karshe shine ya ce an yi saki to sai wani suka ce abin da ya shafi wannan wani su suka ce a kawai maganar su shine abin da ya shafi ban a auren domin kiyaye auren mutane abin da ya shafi aure shine kawai wannan mas'alar take akai suna kafa hujja da wani abu da ya zo irin wannan din a wajen sayyidina Ali ibn Abi Talib wani mutum ya yi wata mata irin wannan ya kawo karan mata dangane da irin wannan da ta rasa yadda za ta yi in daga su shaidu sun shaida sai ce mata to in dai al'awaki abin da ya faru shine shi ya nemi ta ita ta fi shi daraja tana ganin ba za ta aure da ta fi shi daraja ba shine sai wannan dabara din so da aka tafi da aka matsa sai sai tace to tunda abin ya zama haka to ka aurar da ni tunda abin haka ne to na yarda kai ka daura mana aure yanzu sai sai na liye shiru sai ce ai shaidun ki sun riga sun tsara miki aure shaidun nan sun riga sun tsara miki aure to da haka babu ki tashi kawai ki tafi ke matarsa ce a tayar shi ne ki cewa na farko dai ba dole ne zama wannan kissa ta inganta ba na biyu in kissa ma ta inganta ba yana cewa sai na ali shi dai ya hukunci da zahiri baya nufin cewa haka abin yake ba shi da yadda zai ne cewa yake daura mata auren ne na biyu saboda in kuma san alƙali yana buƙatar ya zanto mai kaifi hankali sosai lokacin da zai ce zai daura auren kaga ai ya warware hukuncin sa na farko kenan in za a daura aure ai babu auren kenan shi yasa sai yake yayi wannan da to almuhim dai wannan aya din kamar da jumhurin malamai suke tafiya akai da wancan hadisin idan ka je kai wata dabara dan ka ci dukiyar wani mutum a gaban alkali dan alkali ya yi maka hukunci a zahirin cewa dukiyar ka ne bai mayar da abun halalin aurenka in ka ci ka ci wuta ina fatan mun gane to Allah ba da sirki ya kyashe mu daga irin wannan munanan ko mugun hali da kokari na cin dukiyar mutane ba tare da haƙƙi ba za mu tsaya nan saboda lokacin mu ya ja insha Allah sati mai zuwa za shi mu daura daga okay sati mai zuwa ba za mu karatu ba ranar idi ne ko sai bayan nan insha Allah za mu ci gaba Allah madaukakin sarki ya samu ga idin cikin kwanciyar hankali ya kuma karba mana ayyukan mu sallallahu alaihi wasallam ala muhammadin wa alihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh